sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadisa Kyari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe ta sauraron abokan aiki muke ka muku wannan shiri a yau Alhamis 29 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kamu ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
So Hadiza, sojojin Russia sun zafafa kai hare-hare a Kherson da gabashin Ukraine. Amurka ta tilasta yin gwajin COVID-19 ga fasinjojin da suka fito daga China. Sannan kasar Sudan ta Kudu ta tura sojoji 750 domin shiga rundunar sojojin gabashin Afirka da ke kokarin samar da zaman lafiya a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
To a cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta yi watsi da bukatar shugaba Muhammadu Buhari na amincewa da kashe wasu kudade har naira tiliyan 23.7 ba tare da an nemi izinin majalisa ba tun farko. Sannan kuma gwamnatin jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar kafa wata ma'aikatar kula da sha'anin horar da shugabannin kananan hukumomi kan dabarun aiki musamman abin da ya shafi sha'anin tafiyar da kudade. Kamar kowace rana kamar ta yau Alheri Grace za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Laraba sojojin Russia sun kai hare-hare da bama-bamai da kuma manyan bindigogin artillery a Kherson dake kudancin Ukraine tare da ci gaba da bude wuta sosai a fagen daga a gabashin kasar kamar yadda rundunar sojan Ukraine ta bayyana. Russia ta harba makamai masu linzami da dama daga wurare daban-daban da ta auna kan fararen hula a Kherson birnin da ta fita ta bari a tsakiyar watan Nuwamban da ya wuce. A cewar babban hafsan sojin Ukraine da ke cewa Russia ta musanta kaiwa fararen hula hari. Har ila yau, Russia ta yi ruwan bama-bamai a wurare 25 a kusa da Kherson da Zaporizhia, inji babban hafsan sojan kasar. An ce wasu sojojin Russia sun bar wuraren da aka girke su a kewayen Zaporizhia. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tantance rahotannin fagen dagar. Ana ci gaba da gwabza kazamin fada a kusa da birnin Bakhmut da ke hannun Ukraine a lardin Donetsk da ke gabashin kasar. A kewayen garuruwan Sabotov da Kremina na lardin Luhansk da ke arewa maso gabashin Donetsk, dakarun Ukraine na ci gaba da kai farmaki don kakkaɓe shingen tsaron Russia. A Amurka, jami'an kiwon lafiya na tarayya sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da coronavirus a China, kusan dukkanin fasinjojin jirgin sama daga kasar za su ba da shaidar gwajin da ya nuna ba sa dauke da COVID-19 don shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairun sabuwar shekara. Waɗanda tsarin ba zai shafe su ba su ne kawai yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara 5. Wannan matakin da Amurka ta ɗauka ya biyo bayan irin matakan da India, Italiya, Japan da Taiwan suka ɗauka. Waɗannan sharuɗa da Amurka ta gindaya za su shafi mutanen da ke balaguro daga China, Hong Kong da Macau, gami da waɗanda ke ci gaba da tafiya zuwa wasu wurare. Amurka na ɗaukar ƙwararren matakai don kare lafiyar Amurkawa da kuma zama cikin shirin ta kota kwana ta yiwuwar samun wani sabon nau'in cutar COVID, kamar yadda wani jami'in kiwon lafiya na tarayya ya bayyana, wanda ya ba da misali da rashin bayar da cikakkun bayanai daga China. Kasar Sudan ta Kudu ta tura sojoji 750 domin shiga rundunar sojojin gabashin Afirka da ke kokarin samar da zaman lafiya a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, duk da kokarin da take yi na maido da zaman lafiya a gida. Shugaba Salva Kiir a hukumance ya tura dakarun zuwa gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shiga cikin rundunar yankin gabashin Afirka da nufin kawo ƙarshen zubar da jinin da aka kwashe shekaru ana yi a kasar. Da yake jawabi ga dakarun a duba kafin tafiyarsu, shugaba Kiir ya shawarci rundunar da ta ci gaba da taka rawar gani sosai. Ya ce yanzu ku tafi aiki don samar da zaman lafiya a Congo, yanzu za ku je aikin wanzar da zaman lafiya, hular ku ce kawai za ta canza zuwa shuɗin hula. Saboda za ku shiga aikin haɗin gwiwa tsakanin dukkan ƙasashen gabashin Afirka na gargadin ku game da buƙatar nuna ladabi da bin doka da kuma aiwatar da umarni. Shugaba Kir ya kuma umarci dakarun da kada su aikata miyagun laifuka irin fyaɗe da sauransu.
Kaɗan Hafi zai sake dawowa da ƙarshen labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi watsi da buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ta amincewa da kashe wasu kuɗaɗe har naira tiriyan 23.7 ba tare da an nemi izinin majalisar batun farko. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu kuma ga rahoton da ta aiko mana.
Zauren majalisar dattawa kenan a lokacin da ya rincade inda sanatoci suka dinka gunaguni a daidai lokacin da shugaban kwamitin kula da harkokin kuɗi Solomon Adeola Olamilekan ya gabatar da rahotonsa da ke cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nemi majalisar ta yi amanna da wasu kuɗaɗe har naira tiriliyan 23.7 waɗanda ya ce an riga an kashe su wajen yin hanyoyi da ayyukan ci gaba a ƙasar tun shekaru 10 da suka wuce. Abin da ya ɗauki hankalin majalisar shine cewa babban bankin Najeriya ne ya bada lamunin yin amfani da waɗannan kuɗaɗe ba tare da izinin majalisar ba. Muhammad Ali Dume yana cikin sanatoci da suka ki amincewa da yin amanna da waɗannan kuɗaɗen.
Abin da ya kawo takaddama a cikin mu shine mu bamu da dama ma mu yi abin da suke so mu yi din nan inda bisa doka ne. Mu namu approval ne, to ba approval ne ake nema ba, ana nema a yi rectifying abin da aka yi.
Kenan an riga an kashe kuɗin?
An riga an kashe kuɗin ba da sanin mu ba. To yanzu kuma ana so a ce mu yi approving, ba mu san ma me aka kashe kuɗin akai ba. To shine muka ce hakan ba zai yi ba. In ma za mu duba shine a zo a gaya mana me aka yi da kuɗin. Mu fa muna ba gwamnatin nan haɗin kai. Duk abin da suke so su zo su yi, in sun zo su yi mana bayani muna ba su haɗin kai. Kuma doka ya ce fa duk kuɗin da za a kashe sai an kawo shi majalisa an yi kasafin. To yanzu mu ba ma abin approving, don an riga an kashe kuɗin.
Akan haka ne ɗan majalisar wakilai daga jihar Gombe Yaya Bauchi ya ce akwai matsala a majalisar.
A ra'ayina ni ina ganin a kullum ina zanna ina tunani ɗan Najeriya akwai wato rashin tunani da masu ilminmu da ɗan bokonmu da duk wani shugaba da yake shugabanci ni ina ganin sa ba haka ba ne ya kamata a gudanar da shugabanci.
To Najeriya we are corrupt
eh
shi hanji da rasa.
Shi kuwa ɗan majalisar wakilai Muhammad Gudaji Kazaure tsokaci yayi yana cewa
CBN tana cazar kuɗi a transaction na haraji. Wannan kuɗi da muke magana an cinye, so ake yi yawan harajin ya ƙaru don a yi sauri nan da 'yan wata ɗaya biyu kan gwamnati ta ƙare sai a yi sauri a fito da wannan kuɗin a ce ai an yi rikwabarin kuɗi. To shi ne ake son duk ɗan Najeriya ya komar da kuɗin shi account. In za ka taɓa kuɗi sai a cire haraji. To inda mutum miliyan 20 ne a rana ake cirewa haraji, ake samun biliyan 5 ko 10 ko 20, to so suke yi mutanen su koma miliyan 100 sai ya zamanto ana cire haraji a linka shi gida 100.
Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya naɗa kwamiti a ƙarƙashin shugaban masu rinjaye Ibrahim Abdullahi Gobir da zai aiki tare da kwamitoci da ke kula da harkokin kuɗi da basu sukan cikin gida da na ƙasashen waje har da kwamitin bankuna da inshora da kamfanonin hada-hadar kuɗi da za su tuntuɓi dukkan ma'aikatan gwamnati da hukumomi domin su san yadda aka yi aka kashe waɗannan kuɗaɗe har tiriliyan 23.7. Majalisa ta tafi hutu zuwa ranar 17 ga watan Janairu na shekara 2023. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Tashe-tashen hankula da ke da nasaba da Al-Qaida da kuma kungiyar IS waɗanda suka yi kace-kace da mafi yawan yankunan yankin Sahel na yammacin Afirka sama da shekaru 7 suna yaduwa zuwa ƙasashe da ke gabar tekun yankin, kuma abin ya fi shafar Benin. A cewar shirin samar da bayanai kan tashe-tashen hankula da kuma wuraren da suke faruwa, har-haren sun ninka fiye da sau 10 tsakanin watan Yuli da Disamba idan aka kwatanta da daidai wannan lokaci a bara daga 2 zuwa 25. Masu sharhi sun ce idan har tashin hankalin ya karu kuma ya yadu zai iya haifar da sakamako mai tsananin gaske. Sun ce tashe-tashen hankulan a Benin sun fi fitowa ne daga makwabciyarta Burkina Faso. Sun ce hare-haren da aka fara kaiwa kan iyakar gabashin Burkina Faso da Benin a wurin shakatawa na WMPNDJARI na ƙara faɗaɗa. Daga ƙarshe, jiya Laraba wata kotu a ƙasar Ivory Coast ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wasu ‘yan ƙasar Mali hudu da aka samu da hannu a harin da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai a wani wurin shakatawa da ya yi sanadin mutuwar mutane 19. Kotun da ke birnin Abidjan, cibiyar kasuwancin ƙasar, ta samu mutanen hudu da laifukan da ake zargin su da aikatawa tare da yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai, kamar yadda mai shari'a Charles Bini ya sanar. Harin na ranar 13 ga watan Maris na 2016 shi ne harin farko da mayakan masu ikirarin jihadi suka kai a Ivory Coast, ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka masu ƙarfin tattalin arziki. A wani farmaki da aka kai a ƙasar Tunisia shekarar da ta gabata, wanda ke ƙara bayyana kisan kiyashi da masu ikirarin jihadin suka yi, wasu mutane uku ɗauke da muggan makamai sun afkawa gabar tekun Grand Bassam, wani wurin shakatawa mai nisan kilomita 40 daga gabashin birnin Abidjan da ke da farin jini ga Turawa, kafin su kai hari a otal-otal da gidajen cin abinci. An shafa tsawon mintuna 45 ana zubar da jini a lokacin da jami'an tsaron Ivory Coast suka harbe maharan hallahira. Mutane 19 da suka mutu sun hada da 'yan Ivory Coast 9, Faransawa 4, wani ɗan ƙasar Lebanon, Bajamushe, ɗan Macedonia, ɗan ƙasar Mali da ɗan Najeriya, da kuma wani mutum da ba iya tantancewa ba. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar kafa wata ma'aikatar kula da sha'anin horar da shugabannin ƙananan hukumomi kan dabarun aiki, musamman abin da ya shafi sha'anin tafiyar da kuɗaɗe. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamu Munabarma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Shekaru akalla 18 bayan soma shimfiɗa tsarin sakarwa ƙananan hukumomi ragama ko kuma ba su ƙware-ƙwarar 'yancin cin gashin kai, bayanai na nunin har yanzu ana fuskantar kom gaba kom baya wajen tabbatar da wannan tsari, wanda ainihi aka bullo da shi da nufin kusantar da talaka da hukuma. Dalili kenan gwamnatin Nijar ta yanke shawarar kafa wani sashen kula da horar da magadan gari a fannin dubarun aiki, ta yadda za a kaucewa kurakuren da aka yi fama da su a baya. Malam Umaru Musa shine babban daraktan hukumar DJDCT.
Kudin ƙananan hukumomi da kudin gwamnati duka a kudin jama'a ne. Kenan ya kamata a ce an yi dokoki masu wanda suke kula da su, yadda za a amsa kudin, yadda za a kashe su, yadda za a aje su, in ya kai an yi rara sai an aje. Shine ake son munan bangaren mu mu taimaka ma ƙananan hukumomi su san me ake ciki dangantaka da dokar neman kudin, kashe kudin, aje kudin da wanda ma zai aje kuɗin da wanda zai kashe su. Don kuma mu nauyi ala ta bisa mu yi musu horo, mu yi musu bayani, mu je mu gani da yadda suke ta yadda aikin su.
Magajin garin Urafan da ke yankin Maradi, Malam Nafi'u Habu, na cewa matakin gwamnatin tamkar faduwa ce ta zo daidai da zama.
Abu ne wanda zai ƙara ƙarhin doka ta yadda mutane za a kiyayewa, zai sa a yi aiki ne tsafta, zai sa a yi aiki babu shakku, zai sa a yi aiki kan doka kamar yadda ya kamata, kamar yadda ya dace, ganin dukka kankana hukumomin da muke jagoranci an samu ci gaban da ake nema.
Shi ma magajin garin Tawa bugo da ƙari shugaban kungiyar magadan gari ta ƙasa baki ɗaya Abdurraufu Dodo ya yaba da wannan mataki, ko da yake a cewar sa ƙarancin hanyoyin samar da kuɗaɗen shiga asusun ƙananan hukumomi ita ma wata matsala ce ta daban da ke buƙatar dubawa.
In an za a tsari a ƙirƙiro yadda kuɗi za su shiga lokacin na a tsara yadda za a kashe su, to ba su shigo ba, kuma ba a kama ƙananan hukumomi da kyau na su samu su tattaro waɗannan kuɗin da ya kamata. Tsari wanga Allah ya tabbata shi tasiri, ka san mun shiga cikin tsari na wani banki wanda al'afirmi da sauransu da suka kawo mana dokoki ruman da suka kartawe kananan hukumomi yanzu haka lokaci duka muna safa da Marwa babban birnin Niamey na a samu a ba mu dama kudin da aka samu da cikin karkaran mu a zambarin su cikin karkara amma yanzu komai an ka dauka sai a tayi a sashi cikin babban baitul malin kasa to da mi za a aiki
A shekarar 2004 ne Niger ta kullo da tsarin sakin ragama ga kananan hukumomi da nufin kusantar da talaka da maikanta sai dai magadangari da dama sun fuskanci fushin hukuma sakamakon rashin sanin makamar aiki ko zargin karkata akalar kudaden da'irorin su Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
To a gaida Sulaiman Mumuni Barma Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yake ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta karshe a shekara ta 2022 Wani batu da shirin domin iyali haska fitila akai a wannan shekara mai karewa shine batun bautar da kananan yara a nahiyar Afirka
Wadi ko kan wadi wadi haba Inyu shuru ko yi magana
duk da kiraye-kirayen da gwamnatoci da kungiyoyi ke yi domin gane da al'ummomi illolin da ke tattare da dabi'ar bautar da yara kanana a kasashe masu tasowa bincike na nuni da cewa har yanzu bata canza zane ba lamarin da ake dangantawa da tarin dalilai masu nasaba da jahilci ko al'adu da matsalolin tattalin arziki Jamhuriyar Niger na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake fama da wannan matsala da saka yara aikin da yafi ƙarfin su inda a wasu yankuna ake tura yara kanana su yi aiki domin sauro mahaifansu kudaden kashewa ko kuma na daukar dawainiyar iyali lamarin da yasa wasu iyaye ke ba da ƴaƴansu haya zuwa ƙasashen waje da nufin neman kuɗi haka kuma ake ci gaba da samun kurarar kananan yaran matan karkara zuwa manyan biranen kasar domin su yi aikatau ko kuma wasu ayyukan da basu dace da masu kananan shekaru ba wannan yasa shirin domin iyali ya shirya tattaunawar musamman da masu ruwa da tsaki akan magana kare hakokin yara da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsalar
shin ya girman wannan matsala ta bautar da yara yake a Niger me ke mafarin wannan al'amari sannan ta wace hanya za a kawo karshen bautar da yara Wasu kenan daga cikin tambayoyin da zamu yi kokarin samarwa amsa a wannan shiri tare da bakin da muka gayyato waɗanda suka hada da Bashar Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin kwararren hula na Rezo Esperance sannan akwai Malam Ibrahim Musa editan jaridar La Rue de l'Histoire daya daga cikin jaridu masu zaman kansu a nan Jamhuriyar Niger Malam Bashar bari mu fara da kai shin Yaya za a kwatanta wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da yafi karfin su kamar yadda ake fada a da faransanci cewa le travail des enfants
eh lalle al'amarin haramtaccen aikin yara abu ne wanda har yanzu yake kasancewa gaskiya ne a nahiyar Niger ko ince Africa ma baki da to lalle ana ganin shi ta fannoni daban-daban akwai fannoni wannan na barace-barace wanda ka sani wanda mutane suke zuwa suna duku yara kanana suna amfani da su wajen bara akwai na fannoni na aikin gida kama wannan ƴan aiki wanda suke zuwa tun suna da
kanana masu aikatau ko kuma boy-boy
boy-boy na gida wanda zaka gani yaro tun shekara 10 zuwa shekara 13 yana yini yayi aiki yayi dare yana aiki wanda ya yi karfi shi yadda ake zato sannan akwai wajen aiki haka na yau da kullun kama a ce wani aikin makanika ko wani aikin kaihi ko na kamakihi da sauransu to abinda nake so a gani ba aikin yara bane ake yaki da shi amma haramtaccen aikin yara shine ake yaki da shi aikin yara doka a nan Niger ta bada dama cewa yaro in ya kai shekara 15 zuwa 16 yana iya shiga tafarkin ma'aikata amma aikin nashi ya bambanta da na manya saboda ƙarfin shi bai kai ba hankalin shi bai kai ba ana iya a bashi aiki daidai ƙarfin shi kuma daidai fahimtar shi kuma daidai shekarun shi kuma na biyu akwai yadda ake kura ma yaro aiki kama kaga mahauci wani makeyi ko wani mai kamun kihi ba za ka hana shi ba ya tai ya kura ma dan shi aikin da yake yi na yau da kullum saboda kama a turanci ana ce mishi socialization kenan mutum ya koya ma
kamar mataki ne na shirin da shi cikin
wala tafarkin tafarkin shi wala zamantakewa to kenan wannan din ya kamata ayi zamanto an yi shi cikin an yi amfani da shi shekarun yaron kuma da hankalin shi ka ayi abin da zai yi ƙarfin gaggashike shi wanda za ya sa jikin nashi ya lalace har ya kai ma lokacin da zai zama latizan koko zai zama inda ya isa din ya zamanto yana da aibu cikin jikin shi wanda ba zai iya bashi dama ya yi aiki yadda ya kamata ba.
Jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma. Shirin domin iyali ya kuma haska fitila kan batun koma bayan ilimin mata a kasar Ghana inda wakilinmu Idris Abdalla Bako ya hada kan masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan lamari da kuma neman mafita.
Farko a tare da ni akwai Malam Abdalla Chauktabado, alabi muna tare da Gimbiya Ummul Khair Jafar, sannan muna tare da Isa Mai Rago Jibril Abbas, haka kuma muna tare da Samira Yahya Abdulrahman. Da farko dai Malama Samira, mu duk aikin NCC mun ga cewa ana samun matsalar yawanci matsalar daga karkara ne, wato rural areas. Shin ilmantarwar da kuke yi bai kaiwa gurin ne ko dai me kike ganin yake kawo wanga kuma bayan ilimin mata?
So last week mun NCC together with social welfare the municipal assembly the UNICEF to organize town hall meeting da iyaye da ubanne concerning education yaransu kuma yawanci concern da suka raise ya fito especially a rural area ya fito wurin talauci na gan kaman ba su da iko kula da yaransu so sometimes even kudi da ba yaro a sai takardu makaranta ko a ce ma kudi abinci ma ya zama musu issue so sometimes suna gan kaman yaran na instead of state school ya fi suna cikin gorake ko suna taimaka ma iyayensu a wurin ilimi to together program da muka yi mun kira su kabar su san kamar yaran su ne dacin su su kuma ne manyan like future garin mu Ghana gabadiya su ne manyan gobe to a wurin mu NCC kullum muna kira da su a duba ya dai a yake wannan issue that's why muka collaborate with other institutions da su ya su taimaka a yake wanga illa a cikin kasar gabadiya
ta bangaren ka da kake ganin yana kawo kuma bayan ilimin mata a Ghana.
Gaskiya ita wannan ma'aikata na Islamic Education Unit sun yi kokari sun taka rawan gani ta wurin falkar da musulmai kuma yaran kasan Ghana game da muhimmancin ilimi kuma kamun wannan ma'aikata ta zo gaskiya shi adadin musulmai bai da yawa ta wurin koyan ilimin boko mun fi gwammace ma ilimin na islamiyya to amma da zuwan Islamic Education Unit an samu fahimta an wayar da kan iyaye an wayar da kan al'umma musulmai an samu adadin yara da ke zuwa makarantayya na boko ya karu to gaskiya an ka duba masala gudan da yake akwai shine ta bangaren ibtida'iyya primary zuwa GHS kaga kamar adadin yaran suna da yawa to amma in an zo za shiga secondary sai kamar adadin yaran matan na zuwa kasa kasatan yaran mata maza dai har wa yau suna kokari amma matan sai kamar adadin na zuwa kasa yana daga cikin ababen da ke bari adadin ke zuwa kasar Najeriya ajiya ta yi wannan bayani cewa rashin iko na iyaye kuma wasu iyayen kuma sun gummace yaran su je su yi aiki fiye da su je su karasa gaba cikin karatun su miwa na rashin arziki cikin gida family ba su da shi shi suna kaman yaran gwamnati su je su yi aiki su samu arziki
to iya sanin mu duk da yake gwamnatocin waɗannan kasashe na kokarin shawo kan waɗannan matsaloli da shirin ya haska fitila akai kawo yanzu babu takamammen ci gaba da aka samu a waɗannan fannoni idan wani abu ya biyo bayan abin da muka sani a shekara mai zuwa za mu sake komawa kan waɗannan batutuwa ba iznillah muna godiya ta musamman ga wakilan musulman Muni Barma da Idris Abdalla Bako da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kun wadi ko kan wadi wadi haba in yi shuru ko yi magana
madalla a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma ga wannan sakon
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin in siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura yayan masu hannu da shuni ka dai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan yayan kalaka da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su roko
menene roko zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice
to Hajiza ga labarin a takaice jiya Laraba sojojin Russia sun kai har-har da babban-babai da kuma manyan bindigogin artillery a farson da ke kudancin Ukraine tare da ci gaba da bude wuta sosai a fagen daga a gabashin kasar kamar yadda rundunar sojan Ukraine ta bayyana Rasha ta harba makamai masu linzami da dama daga wurare daban-daban da ta auna kan fararen hula a Kherson birnin da ta fita ta bari a tsakiyar watan Nuwamban da ya wuce a cewar babban hafsan sojan Ukraine duk da cewa Rasha ta musanta kaiwa fararen hula hari a Amurka jami'an kiwon lafiya na tarayya sun ba da sanarwar cewa saboda karuwan masu kamuwa da coronavirus a China kusan dukkanin fasinjojin jirgin sama daga kasar za su ba da shaidar gwaji da ya nuna ba sa dauke da COVID-19 don shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairun sabuwar shekara waɗanda tsarin ba zai shafe su ba su ne kawai yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara 2 wannan mataki da Amurka ta dauka ya biyo bayan irin matakan da India, Italiya, Japan da Taiwan suka dauka Kasar Sudan ta kudu ta tura sojoji 750 domin shiga rundunar sojojin gabashin Afirka da ke kokarin samar da zaman lafiya a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo duk da kokarin da take yi na maido da zaman lafiya a gida. Shugaba Salva Kiir a hukumance ya tura dakarun zuwa gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin shiga cikin rundunar yankin gabashin Afirka da nufin kawo ƙarshen zubar da jini da aka kwashe shekaru ana yi. Tashe-tashen hankula da ke da nasaba da Al-Qaeda da kuma kungiyar IS waɗanda suka yi kace-kace da mafi yawan yankunan yankin Sahel na yammacin Afirka sama da shekaru 7 suna yaduwa zuwa ƙasashe da ke gabar tekun yankin kuma abin ya fi shafar Benin a cewar shirin samar da bayanai kan tashe-tashen hankula da kuma wuraren da suke faruwa hararen sun yi ni'a sun ninka fiye da sau 10 tsakanin watan Yuli da Disamba
To ba sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce ta ku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.